أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم. ربي يسر ولا تؤثر إلهي. نظرت لطف جعلني بها في دائرة عنايتي، ونفعت حسن ترفعني بها إلى أسماء جدك ورآيتي، وعرفت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة العسل القادرين وإبيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka, inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu, musamman abinda yake da alaka da sanin ma'anoni na Alkur'ani mai girma. Alaramma ya ja mana aya ta 155 zuwa aya ta 157, wanda idan mai sauraro na tare da mu mun karanto wayancan ayoyin, yau ya kamata mu tashi kan aya ta 157. Sai na roki alaramma da dan koma da mu baya, saboda ayoyin suna tafiya a tare ne a jere. In muka ce za mu yanke su ba tare da mun hada ba, sai bayanin sai ya yanke mana. Alaramma ya ja mana fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. مَعْنَى آيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكِي فَأَيَكِي شِوَى وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ إِنَّا رَنْصُوَى دَجِرْمَانَا دَجِرْمَنْ مُلْكِنَا دَبْوَايَةَ za mu jarabce ku da wani abu dan kankani min al-khawfi, wanda yake da alaka da tsoro, wal-ju'i da wanda yake da alaka da yunwa, wa naqsin min al-amwal da wanda yake da alaka da tawaya na arziki ko na dukiya, wal-anfusi da wanda yake da alaka da narasa rayuka, was-samarat da wanda yake da alaka da narasa kayan marmari ko kayan gona, wa bashir as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala yace aiwa masu bishara, aiwa masu hakuri bishara. Su wane ne masu wannan bishara wanda aka ce a musu bisharan? Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Su ne wanda idan musiba ta same su ba sa tsayawa su taraki, ba sa tsayawa su ta kuka, ba sa tsayawa su ta complain, suna komawa ne da damuwoyin su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai su ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, daga Allah muke gare shi kuma zamu koma. Wasu malamai suna cewa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un shine yana nuna gajiyawan bawa, cewa shi ba shi da wani wayo, ba shi da wani dabara, cewa dama can shi kayan Allah ne, daga wurin Allah yake kuma wurin Allah zai koma. Di yadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi da shi, to dama kayan sa ne. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina idha sabaru musliha qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Wa innam Allah subhanahu wa ta'ala yake su ne wanda addu'o'i da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala, da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala za su kara baibaye su, wa ulaika humul muhtadun. Wa innam su ne wanda suke kan shiriya. Imam Qurtubi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri yana cewa yana cewa wayannan ayoyin da muka karanto suna dauke da matsaloli guda shida. Farko a cikin ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce musiba. Menene musiba? Shi Allah subhanahu wata'ala yadda yake kallon musiba ko ya hukunta abinda ake nufi da musiba shine kullu ma yu'zil mu'min wa yusiba, dukkanin wani abu wanda zai iya cutar da musulmi ko ya bakanta ma musulmi rai, a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sunan wannan abun musiba ne. To kenan dukkanin wani abu wanda ya same ka ya bakanta maka rai ko ka ji haushi, Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon shi a matsayin musiba ne. To wannan abin da ya same ka wanda ya bakanta maka rai, Allah ya ce ba zai tafi a banza ba. Shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake faɗa, yake cewa nana Aisha, hadisin nana Aisha afwan, kafin wancan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a cikin ɗakinsa, iyalinsa sun kunna a ci balbal, ban sanya ake kira shi a nan garin ba irin fitillan nan na gargajiya da ake yi da mai haka sai a fito da lagwani mu a can Hausa mu muna ce ne a ci balbal haka amma kowane gari da Hausan su nan ba haka ne a ci balbal to irin wannan fitillan sun yi shi sai ta sa a daki kasan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da bukatuwa zuwa ga fitilla shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da bukatuwa zuwa ga fitilla wai dan ya ga haske ko dan ya ga inda zai tata shi ba shi da wannan bukatuwa saboda idaniyansa idansa ba ordinary ido bane irin nawa da naka ido ne wanda yana nan duniya yana ganin lahira shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yana kallon gabansa yana kuma kallon bayansa yake yake ganin gabansa haka yake ganin bayansa to amma tunda yana mu'amala da wa'inda rayuwansu ba irin nasa bane in sun kunna fitilla ba zai ce danne ba an gane yanda rayuwa yake ko dan sun kunna ba zai ce danne ba ana cikin wannan yanayin matarsa wanda ake take da girki ranan manzo Allah ya shigo ɗakin ta ana zaune ana fira sai fitillan sai ya mutu kan san tilla ana yin iska ko to wannan iskan da aka yi sai wannan a cibar balbin ko wannan fitillan bari faɗa da Hausan mu ne yanzu sai wannan fitillan sai ya mutu fitillan na mutuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan iyali ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ah manzo Allah mutuwan fitillan ma yana zama musiba ne sai manzo Allah ya ce na'am kullama ada almu'min fa huwa musiba dukkanin abu wani abu wanda ya cutar da mu'mini ko ya bakantawa mu'mini rai sunan shi musiba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wani hadisi mai ban sha'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma yusibul mu'min min wahabin wala nafabin wala sakamin wala hazanin hatta alhammu yahimmu illa kaffara Allah bihi sayyi'atihi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani mu'mini da wani musiba zai same shi ko wani wahala ko rashin lafiya ko wani bakin ciki ko wani damuwa face sai Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan damuwan ko bakin cikin ko wahala ta zamanto kaffara ga zunubinsa domin Allah subhanahu wata'ala bai yi mu'mini dan ya wahala ba to tunda wannan wahalan ya shigo ko wannan bakin cikin ya shigo ko wannan damuwan ya shigo cikin rayuwanka sai Allah subhanahu wataala ya ce ba za a bashi banza ba za a yi amfani da wannan haushi da wannan daman ya zamanto kankare maka wasu zunubai da kai yi a cikin rayuwanka hadisin Fatima bintul Husain da ta samu daga babanta take cewa radiyallahu ta'ala anhuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ما أصيب بمصيبة فذكر مصيبة فعادة استرجاع وإن تقادم أهده كتب الله له من الأجر مثل يوم المصيبة مزال صلى الله عليه وسلم يأتي بهم وتمصيبة واندذات سامة متر دجماوة سيء أكا سامة كذكري بي استرجاعي با بي وانا ثلاثة بقو بي إنا لله وإنا إليه راجعون با سيدة قبايا سيسنا sai yanzu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajini bi musibati allahumma ajini bi musibati wa akhlini khairan minha ko wa akhlini khairan minhu fa ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta masa lada kamar a wannan ranan ne wannan damuwar ya same shi sakan ansa ga yan shitta wannan yanayin da aka bincika a shi lokacin da ya faru sai ba istirjahi ba to aka ce kai yanzu kace inna lillahi وإنا إليه راجعون اللهم أجرني مصيبتي وأخلفني خيرا منه الله يكي زي بير مكد ما في الهير أبين دكارتا أو أن نزيز الدودا يغبات بير حديث من مقام الله صلى الله عليه وسلم أن أتوا إذا أصاب عليكم مصيبة فليذكر ما أصابه بي فإنها من أعظم المصائب مقام الله صلى الله عليه وسلم أتي إذا أنت لكسونكو wani musiba ko wani damuwa ko wani bakin ciki ya same shi to ya tuna wannan musiban da wannan bakin cikin da ya same shi bai kai rasa annabi Muhammad a duniya ko ya kai bai kai ba zai yi yaranka ne ya rasu da suwan yaranka bai kai rasu annabi Muhammad zai yi kasuwancin ya kai misi ko ka rasa kasuwancin wannan rasa kasuwancin da kai jinkirin rashin Annabi Muhammadu ba ko hadi dai wannan gaban muna amfani da wannan daman mu mika sabon ta'ziya zuwa ga aminin mahaifin mu kuma baba a gare mu Alhaji Abbas Daru Sambo wanda yake garin Kaduna da zo aka yi jana'izar sa bayan sallar asar da ni Allah subhanahu wa ta'ala ya jinka rahma sabba sallallahu ina bayan addu'a akan haka da Allah Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ka rasa ka tuno shi da rashi na bin kai rashi na me yasa Abu Umar yake cewa domin da rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dukkanin wani wahayi yasa babu wani aya da ta kara sauka bayan rasul manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rasul wannan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam aka kulle dukkanin wata annabta babu wani annabi bayan annabi Muhammad da rasul wannan annabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharri da fitina ta fara fitowa domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana rasuwa ba a birne shi ba wasu daga cikin larabawa ko wasu daga cikin musulmai suka ce to shikenan tunda annabin da ya kawo addinin ya rasu shikenan mu ma mun daina addinin har sayyidina abubakar kafin isowarsa ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗibauta shi sayyidina umar har ya zara takobi ya zara wukansa tunda wasu ba san takobi ba ya zara takobinsa yake duk wanda yake annabi muhammad ya rasu sai ya fara kai shi annabin da Allah yake ji da shi shine za ku rika cewa ya rasu kaya ya Allah zai bari annabin da yake ji da shi ya rasu ina ya daidai ya karɓo wani saƙo ne zai dawo kowa ya shi ana tsoro aka aikawa sayyidina abubakar tunda yana gidan matarsa mai suna bintu Khalida ina wajen gari ne ita cewa ma'aiki ya rasu sayyidina abubakar ya taso ya zo yana shigowa ya ga sayyidina abubakar a waje ya zara takobi sayyidina umar ya ga sayyidina umar ya zare takobi yana bari idanuwansa sun yi ja ko magana bai masa yana shigowa ya wuce kai tsaye zuwa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai ya tambaye shi manzon Allah ya yi mayafi ko lallaban da aka duka idan an yi rasuwa ba a san a bar fiskan gawa a buɗe haka kamar yadda wasu addinai suke yi a'a mu ana son a suturta gawa a rufe fiskan naka sai a jawo zani haka ko wani abu sai a lullube sai in buƙatuwan buɗe fiskan ya taso sai a buɗe wanda zai ga fiskan ya yi addu'a ko wani abu makamanci sai a buɗe masa bayan ya gani ya yi bankwana da shi na ƙarshe sai a ƙara rufewa to sayyidina abubakar ya shigo fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana rufe ya sa hannunsa ya yayi ya ƙara ganin fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙara haske take fiye da hasken da yake maraye kan shi ko yana tashi wane ambar wane almashi ya tsugunna ya tsumbanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsumbanci goshinsa sai ya faɗi wannan maganar nasa wanda ta cancanci a rubuta ta da zinari ya ce tsibta hayyan wa mayyita ƙanshi kake yi ya rasulallah kana raye haka nan ma bayan wafatinka sannan ya ƙara sa hannunsa ya ƙara jan mayafin sai ya rufe fuska sai ya fito waje ga mutane duka sai ya cinko cinko sai ya faɗa waɗannan kalmomin da tarihi ba zai taɓa mantawa ba ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirin sannan ya ƙara cewa man kana ya'budu muhammadan فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أبدا ma'anan wayannan kalmomin da sayyidina Abu Bakar ya faɗa shi yace Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani ne girma yana cewa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane illa rasulun sai dai manzo ni na aiko shi qad khala min qablihi rusul kafin shi na aiko annabawa da yawa sun rasu ina kakanku annabi Adam ba shi an gama da shi ina kakanku annabi Nuhu ba shi ma mutuwa ta yi gaba da shi ina manya-manyan annabawa da kake ji ana musu kirari ana cewa ulul azmi yau ina suke ina annabi Ibrahim ba shi ina annabi Musa ba shi ina annabi Ibrahim ba shi to yadda wa'annan annabawan ba su dawwama a duniya ba shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai dawwama a duniya ba shine ma'ana qad khalat min qablihi rusul amma in mata Allah sai yake tambaya yake yanzu bisa kaddarawa domin ayar ta ku kuka aika ga rasuwan annabi Allah yake tambaya amma in mata yanzu annabin idan ya rasu aw kutila ko ko aka kashe shi a wurin yaki aka shahadantar da shi in kalabtum ala qabikum sai ku daina bauta wa Allah ku koma addinin gargajiya kuma in kalabtum ala qabikum wa man yankali fa la yadur Allah shay'a Allah yace duk wanda ya rinja ya fita daga addinin musulunci wai dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wafati fa la yadur Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba ya ji cikin shi haka ba ne wanda yake zillahu shakir da sannu Allah subhanahu wata'ala zai sakan yawo masu godiya ka kalla zaka ce ne kuma abun godiya annabi ya rasu kuma ka yi godiya ce kwarai annabi ya zo ya yi da sabansa cikin nasara ba a samu wani matsala ba ko wani tangarɗa ai abun agode wa Allah ne ko ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan annabi isar da saƙon da Allah ya baka ka kawo wa mutane to yanzu ya zo ya gama isar da saƙon nasa ai ku abin ayi murna ne cikin nasara ko ba shi bane yake faɗa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ka isar da saƙon mutane suna ta shiga addinin Allah afwajan afwajan jama'a 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 fasabbi bihamdika kai wa ubayyidinka tasbihi kuma ka gode masa shi ma annabi ke fasabbi bihamdika wastaghfir ka kara kuma da yawan tayin istighfari innahu kana tawwaba ubayyidinka mai karban tuba to sai Allah a cikin ayan sai yake wa yajzillahu shakirin Allah zai saka yawa masu godiya su kalla aikin da annabi Muhammad ya yi shi cikin nasara to a wannan ayin da sayyidina Abu Bakar ya karanto sai ya ƙara bi da wancan fadin nan amma in ma da wuce da wannan sura ba da kuma yan bare wa din halin da Allah ba sai sun la ushaki sai yace man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kalimat kaman da Hausa kace sai yace ya ku jama'a da kuke nan wurin ku sani fa duk wanda yake bautawa annabi Muhammad ba Allah ba to ya sani yau je annabi Muhammad da rasu
la ilaha illallah Muhammad rasulullah
amma wa man kana ya abdullah duk wanda ya zamanto shi Allah yake bautawa ba annabi Muhammad ba fa inna Allah hayyun la yamut shi Allah rayayye ne baya mutuwa har abada daga faɗan wannan sai sayyidina Umar ya yadda wankan da ke hannunsa ko ta kofin da ke hannunsa sayyidina Umar yake cewa sai na ji kamar yanzu ne aka saukar da ayar kamar ban taɓa karanta ta ba saboda rudewa to sai manzon Allah yake gaya maka duk musibar da ta same ka ka rasa aiki ne ko ko matarka ta gudu ta barka ko ko kine mijinki ya gudu ya barki ko ko a wurin aikin ka aka koye ka kogo ta ɗanka ne ka rasa ko ko a'a wani abu naka mai muhimmanci kane ma ka rasa manzo Allah alaihi wasallam yake ka fara kallon tukunna wannan abin da ka rasa shi ya kai rashin nan
wale mutum
bai kai ba
wale mutum
idan bai kai ba sai ka dauki dangana ka dau hakuri cewa an rasa abin da yake wannan abin da na rasa kuma an yi hakuri duniya ta gaba tafiya abun mai cike da cewa wannan rashin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine farkon yankewar alheri to ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman sa a cikin mutane ba karamin alheri bane domin babu ranar da Allah subhanahu wataala ba zai aiko da mala'ika ba da sabon sako ko ko da wani rahama zuwa ga al'umma dan su kara shiga cikin rahmar da Allah ya faɗa cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sanar rasulun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine farkon tawaya kuma na rasul wasu alimi da muke samu na rayuwar annabi Muhammad din ake daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa bayan Abu Sa'id yana cewa mun je mun binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko san a cikin dakin sa aka je ne domin me ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce su annabawa afos din da suka rasu bigira nan wurin da suka rasu a nan wurin ake binne su ba a cikin sa wurin domin Allah ya zaba musu wannan wurin ya zama to shine mafi alheri wuri yasa aka dauki ransu a wannan wurin so da haka a wannan wurin aka haka rami ko kabarin kafin muna da kabari kala biyu akwai shakku akwai lahar shakku shine irin wanda muke yi ciki da faru uwa da ya ko shi kuma lahadu shine wanda za a rarraki bangon gaban can sai ya zama kamar drawer kamar akwati za a sai a tura mutum can ciki sannan sai a zo a tara rinjina haka sai a diddim a tattoshe sannan sai a zuba Abu Sa'id yake cewa ba mu gama birnin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja ba har sai da kowane ɗaya daga cikinmu da ya yi participation a wurin birnin gawa ya fara tambayan kansa wani su ne kuwa suka iya birnin manzon Allah har suka iya tura ƙasa a jikin annabi Muhammadu jikin da Allah subhanahu wata'ala yake kishinsa ba ma jikin ba takalmin takalmin annabi Muhammad Allah kishinsa yake yi ka karanta da annabi alaihi salatu wassalam ya zo zai gana da Allah a wurin wannan dutsen Allah ya ce masa tsira takalmin ka faqlana alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa annan musa ke takalmin ka ka zo wani wuri ne gurin da yake da tsarki anan Egypt ne ba Cairo har yanzu dutsen ana zuwa ana ganin sa har yanzu ana zuwa ana ganin Allah ya ce masa tsira takalmin ka ka zo wurin da yake da tsarki ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi goran gayyata kada sai annabi Musa shi ya tare ko amma yana sanya gana da Allah amma shi annabi Muhammad bai roka ba yana zaman zaman sa Allah yake malaika Jibril sai ka ce mu annabi Muhammad ina san da gana da shi ba tare da wani malaika a tsakani na da shi ba misalin ba yana kwance ne yana bacin sa a dakin ne daga cikin gwaggwannin sa aka taso shi aka ce Allah yana son ya gana da kai ba tare da wani mala'ika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tafiyar nan da shi da ba ta bayi ba wanda Allah yake gaya maka nayi aiki fa a wurin ka kalli Allah ya fito da rana da fadi da kara duka aiki ne amma Allah bai ganshi a matsayin aiki ba amma tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan Makka zuwa baitul maqdis daga nan baitul maqdis zuwa inda ba sama ba ƙasa ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba kowa ba kowa sai Allah Allah ya ce to wannan shine aiki a wannan sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi ilayya kai sarki ya tabbata ga wannan ubangijin da yayi wani irin tafiya da bawansa ka san a wurin Allah babu wani bawa sai Annabi Muhammad shi a wurin Allah wal abdu haqqan wal anam
abidu
haka shi yake wal abdu haqqan wal anam abidu shi a wurin Allah Annabi Muhammad shine kadai bawa duk wani wanda Allah zai yi amfani da shi yace masa bawa sai ya jingina masa wani abu amma in Annabi Muhammad ne sunan bawan dama shine hakikanin bawan ko tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi ko walamma qama abdullahi shi kadai ne shi kadai ne
ra'aita allazi yanha
abdan shine Annabi Muhammad ne amma in ba Annabi Muhammad ba to za a kara wani abu za a kara wani abu sai a nuna cewa wannan abu ba bai kai yadda Allah zai ce masa bawan ba domin hakikalin abinda Allah ya ce a yi din babu wanda ke iya yin sa sai Annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
hatta tafiya ba Allah bai ce a yi tafiya yadda aka dama ba to banda Annabi Muhammad ba wanda ke yin tafiya yadda Allah yake fi shi sai shi ko wala tamshi fil ardi marafa innaka lan tukrika al arda wa lan tablugha al jibala tula وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ككلا من ذا الله عليه الصلاه والسلام ان زي انت فيها با اذا سبا يا دغوا سما اذا زي انا كلن جيده اذا زي ريكا تنتاكاوا ني مو هذا ممكن daga nan ba sai ka daga su kunna ka hango karshen gurin kasuwa da gani akwai wani wanda kike da yawa da shi din akwai wani kowa sai ka danyi haka kawai ma dai sai sarkin ya ji sai kowa ka ga mutun ya danyi ya ga ya cikin malayi kawai samu abin da Annabi Muhammad shi kadai shi yasa shi kadai Allah ke cewa abu an lura ko sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi layla min al-masjid haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina aka je baitul maqdis aka tara masa dukkanin annabawa ya jagorance su yayin sallah daga nan aka yi sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har aka je inda babu sama babu kasa ba gabas bayan ma babu kudu babu arewa aka turo da wani abu ya dauke shi rafa aka taho da shi kai har je zuwa wurin da muke so mu magana shine wurin al-arshi sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji fa Allah yana cewa Annabi Musa tira takalmi ni ma bari na tira takalmi ga ni da al-arshi al-arshin da ba sai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tira takalmin sa sai Allah ya ce a tushi kawai ka kalmin ka tattaka al-arshi ai al-arshin bai kai ka kima da daraja ba Allah ya ji kan wannan mawakin kafar Hausa da yake cewa takalmin annabi ko ko me ma ce ne takalmin ka to wannan da gaskiya takalmin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shi kowa ya shi kowa yace to murhun gidan annabi ya fi kowa mutane ba ma ga takalmin ba ai ya fara yin da farko ne yace takalmin ya fi kowa sai masu raji suka yi raji suka ce ya za a ce takalmin annabi sai yace a wa'inda musan annabi sai yace a ba wai takalmin ba murhun da ke gidan annabi ya fi kowa mutane ba ma ga takalmin ba ko yace murhun da yana nan ne a gaban shi ake saukar da wahayi ko kuma murhun da ya giggirka abincin da annabin ka ya ci kai da ni me yasa ka samu daraja saboda an jingina ka ga annabi Muhammad ne ba kuntum khayra ummati saboda kun so a tawagan annabi Muhammad ba balle takalmin da ballan kana takalmin takalmin da mai tara ta al'arsha ko jiki Allah ya fi mana
amin
Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to dukkanin wani abu wanda ka rasa ka fara kallon rasa ne tukunna ka gani ya kai rasa ne tukunna kai to idan bai kai ba dan uwa na aka ce kai hakuri yanda aka rasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi hakuri to wannan abin da ka rasa shi ma kai hakuri zai ce wallahi wata rana kai da kanka ne zaka rika bayar labari na rasa kaza na rasa kaza na rasa kaza yanzu gashi Allah ya bani abin da ya fi wadancan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce idan mata warin abu idan yaron sai daga cikin mu ya rasu qala Allahu li mala'ikati Allah subhanahu wata'ala ya ce da mala'ikunsa akabartum walada abdi kun dauki zan dan bawa na fa yaqulu na'am dirke in Allah mun karba fa yaqulu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ana baktu samara fu'alahu kun cirje ƴaƴan marmari kamar da wata kace kun cirje abinda wannan mutumin ya fi so a rayuwarsa ka ga makanka gaskiya kana son yaron da ka haifa kuma zaka yi duk abinda zaka yi ganin wannan yaron yaron ko ba haka bane mu ga mutunan mu gaskiya muna son yaron da muka haifa muna so duk kuma ranan da yaron ka yarasu zaka gani ayin kamar yanzu baka damu da shi ba duk ranan da yarasu sai kaga yanayin da zaka shiga idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da girman annabtarsa ka kalle inda annabi yake da girman annabtarsa yaran sa sai Ibrahim zai rasu kaga idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ja har hawaye yana fitowa kai dan uwa sai yaro ko ba karamin abu to shi Allah yake tambayan mala'iku kun cire wani abu wanda wannan mutumin yake so a rayuwarsa sai su ce eh da Allah subhanahu wataala ya ce da mala'iku me ba wannan nawa yake cewa fa ma za qala abdi me wannan bawan nawa yake faɗa akan rasuwan wannan yaron nata jinjiri ne koko wanda ya jasa ne koko wanda ma ya gama jami'a ne ka san sai Allah ba gwanci za a iya ana haifan maka yaro jinjiri yau kana murna sai ma ka yanka ragon sunan malam usman wallahi sai ka yanka ragon sunan musamman ma yanka raguna suka yi tsada yanzu da yamma kawai sai yaron ya mutu wallahi ba ruwan Allah wani ba haka Allah zai maka ba sai ka gama kashe kuɗin makaranta har ya kai jami'a ana sa ran zai samu aiki yanzu kuɗi ya fara zuwa fala-fala sai Allah subhanahu wataala ya ɗauki ransa kai kuma da ka haife shi kana raye ba su a garin mai na faruwa ba a nan mai na faruwa yaro ya gama jami'a kuma ya mutu baban shi na da rai mu a garin mu haka yake faruwa nan ma haka to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa mala'iku wannan dan mutumin nan da muka ɗauka muka ɗauki ran nasa ma za ya kuma me yake faɗa yana cewa Allah baka kyauta mun bane eh ya Allah zaka kashe yaro na bayan gare ni ne na su ba ni ya kamata na mutu yaron ya mori duniya shi ma haka yake faɗa ko yana cewa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mala'iku sai su ce wannan bawan na yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna rufe bakin su sai Allah subhanahu wataala ya ce da mala'iku ku gina mu wannan bawan nawa gida a aljanna ku rubuta a jikin gidan cewa wannan gidan sunan shi baitul hamdi sakamakon rashin zaki da wannan mutumin yayi ga kyautan gida nan mun ba ta shine Sa'id bin Jubayr yake cewa wannan kalmar na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah bai taɓa saukar da ita ga wata al'umma ba sai ga al'umman annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
yake ka san me yasa na faɗa wannan yake da an taɓa saukar wa wani annabi ba mu al'umman annabi Muhammad ba da ita ce kalmar da annabi Yaqub zai faɗa lokacin da ya rasa wannan yaron nasa ba ya rasa annabi Yusuf ba ko ana cikin wannan rikitar sai ɗayan shi ma an ƙara ɗaukar shi Binyamin ko ba haka ba shi ne lokacin da aka rike Binyamin fatawalla an wa qala ya asafa ala yusufa wa biyadat aynahu min al-khudni fawa qadhim yace da a ce akwai wata kalma irin wannan na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ce annabi Yaqub ba zai fada amma saboda Allah subhanahu wataala yana nufin al'ummar annabi Muhammad da rahama sai ya ba su wannan kalmar domin da ita ne za su iya samun kusanci zuwa ga ubangijinsu Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya fi mana akan kurakuran da muka yi a baya malaman tafsiri sun ta kokarin su akan su gano ko yi wa al'umma bayani menene Allah subhanahu wata'ala yake nufi da ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma sai Allah subhanahu wata'ala yake alladine za a fara musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma to menene wannan rahma din wasu malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala zai yafe ma wannan bawan kurakuren da ya aikata wasu malamai suka ce Allah zai yi maka addu'a cewa wannan mutumin na jaraba shi kuma ya ci jarabawa saboda haka Allah subhanahu wata'ala da girman buwaya ta na gafarta ma wannan bawa na halitta masa mala'ika da zai tarin kan maka gafara har zuwa mutuwar nan ka ashe muna da garaba ta ne wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulaika hum al-muhtadun Allah yake wa'annan mutanen da in musiba ta same su suke gomawa zuwa ga Allah ba su ta kai complaint zuwa ga wasu ba su ne wanda suke kan shiriya tinta a aya ta gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
inna as-safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al-bayta aw istamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima
na'am
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم معنى الآية يقول الله سبحانه وتعالى يا جمع غير منا جرابا ليتانا جمع الأمة أنم محمد yanzu sai ya juya kan al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da suke zuwa aikin haji ko ko al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da suke rayuwa a wannan gari na Makka kama subhanahu wa ta'ala ya ce inna safa wal marwa min sha'airillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaga dutsen safa da marwa yana daga cikin sha'airillah yana daga cikin alamomi na addinin Allah فمن حج البيت أو عمرة دون الله سبحانه وتعالى يباش داما يجي أيك الحج ويجي عمرة فلا جناح عليه أن يتطوف بهما باب الذي يستفى مروة أكون وإن الجوال ومن تتوى خيرا وإن يتأوي يقار هوا وإن دون تي نصفى يستفى مروة فإن الله شاكر عليم الله سبحانه وتعالى ينعو أن الله سبحانه وتعالى شاكر فاعل yana mai godiya ga wanda ya kare hawa dutsen safa dan nafila alimun yana sanar da bukatun da yasa ka kare hawa dutsen safa da marwa kai wanda yana sanar da bukatun da kake tattare da shi ma'anar ayan malaman tafsiri suka ce menene dutsen safa da marwa dutsen safa da marwa wasu duwatsu ne da suke garin makka suna tafarayin gabas ne in ka shiga garin makka suna nan ta farayin gabas wayannan duwatsun suna daga cikin alamomi na addinin Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta cewa a hausu a sauka a ƙara hawa wancan a sauko ya zamanto nau'i ne na bauta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala na san a nan wurin kowa ya san kissan abin da ya faru da annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam da matan nan nasa Hajara ko annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam ya dade ya jima Allah subhanahu wa ta'ala bai ba shi haihuwa ba har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan abin da ya faru na sassara gumaka ko ba mutanen garin suna bautawa wasu gumaka ba da suke bautawa gumakan sai annabi Ibrahim ya ce to tunda abin ya zama haka watallahi la akidan la aslamakum ba'da an tuwallu mudin faj'alhum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un annabi Ibrahim ya ce su suka ce mata wai yazo aje bautan gumaka sai ya ce a domin shi nike suna azara shi yana baffa ne na annabi Ibrahim ba ainihin mahaifi da ya subunna ya haifi annabi Ibrahim ba mahaifin annabi Ibrahim ya rasu saboda haka sai wan baban annabi Ibrahim ya rike annabi Ibrahim din kamar dai yadda kaga annabi Muhammad ya faru da shi shi ma ko ai wan baban ne ya rike annabi Muhammad ko kaka ya fara rikewa sannan bayan rasuwan kakan wan annabi Muhammad wan baban annabi Muhammad ya rike annabi Muhammad shi ma annabi Ibrahim haka abin ya faru annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wannan babba na sa azara yana tattaka gumaka yana bada kallansu ga annabi Ibrahim din annabi Ibrahim kuma ya dauka ka kalla yadda musulunci ya tarbiyyantar da mutane kan su rika biyayya ga iyaye annabi Ibrahim ya san bautawa gunki haramun sannan gunki haramun to amma yanzu ga wani baban sa ya ce ya dauki gunkin ya je ya kalla in ya ce ma wannan babban nasa ko baba za mu ce yanzu kai in ya ce ma wannan baban nasa ba zai je ba yayi ma baban shi rashin kunya to ya za a yi yanzu sai annabi Ibrahim ya dauki tallan gunkin sai rika bi la ilaha yana cewa wa zai sai abin da ba zai cutar da shi ba ba zai amfanar da shi ba to ba wanda zai siya hakan zai je ya ga maza ga yawa ba wanda zai siya to tun da an ce wa zai sai abin da ba zai cutar da kai ba ba zai amfanar da kai ba har wata rana ne suka ce mai to za a je bautan gumaka za a je festival wanda ana fita wajen gari ne a bauta wa gumaka wanda festival din zai zama tun shekara ne annual festival na wannan bautan gumaka annabi Ibrahim farzar lafratan fil nujum ba kare ne saki ya kalle tauraro ya ce kai ai gaban jin dadi wannan cewa da yayin ban jin dadi abinda malaman balaga suke kira da suna tauriya ne an gani ko tauriya saboda ka sai yace bai jin dadi to waye da maki jin dadi yanzu ko sai ce bai jin dadi sai suka ce tun da baka jin dadi su a wurin su bai da lafiya suka ce to sai ka zauna sai ya ce to wallahi la aqidanna aslamakum ba'da an tu'minu bi waye kan gumakan da kuke bauta ma yanzu kun ce za ku je ku bauta ma manyan gumakan a wajen gari duka zan yi maganin wayannan da sai samu gatarin shi lafiyayye ya gumakan duk ya sassare su sai ya bar babban sai ya rataya mai gatarin a kama dai shi bayan wayancan sun gama bautan gumakan sun dawo wajen daga wayannan kanana kananan da an dare su sai babban suka ce a'a to yaya din me ya faru haka وعليم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الصالحين قالوا سمينا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم سيبقى تأيكو من جفا ما تأيكو تأيكو كمان من جفا إبراهيم من أسيوا سيأي ما بنس سيأجا كراوش جاكا كراوش يزول جاكا كي وعليم يسسار وإنا مقوم أكاد سيأجا ببس غشنا ببشنا غادت سكتكا إبراهيم abin da baya ci baya sha baya motsi kace yake to yaya za ku rika bautawa abin da baya ci baya sha baya iya amfanar da kansa suka ce to za ku zami maganin ka shine suka hado wuta da itatuwa ko aka ce za a wurga annabi Ibrahim har ma dai suka wurga shi Allah yake kunna ya na rubu barkan salaman ala Ibrahim to lokacin da annabi Ibrahim suka sa shi a wutan nan sai wuta bata kona shi ba ga wutan kuma ta kona igiyoyin da aka daura annabi Ibrahim alaman cewa wutan na da zafi ta amma ubangijin da yake sa wuta ta kona abu shine yake yanzu ka ta kona shi an lura da abin da ya faru ko wuta ta gama ci annabi Ibrahim yana nan zaune lafiyar shi kalau da yake suka ce to wannan da ya fargare ni shine annabi Ibrahim yake fadawa wa qala inni dhahibun ila rabbi sayadi ni zan tafi wurin ubangijina ka kalla ba ina ne annabi Ibrahim ya tafi ya tafi wannan gari na Sham ne can Sham ya tafi ko da ne na san wasu malamai sun ce a ya tafi Baitul Maqdis ne nan wurin ya tafi ga Malam Abubakar ya san kinsa Malam Abubakar masanin littafin Bible ne Allah ya kara lafiya yace wa kana jidan kun ila rabbi sai haji rabbi habli min as-salihin to bayan ya tafi wani ya akan hanyar sanin wannan tafiya shine aka samu wani sarki azzalimi ya kwace masa mata yana son sai yayi lalata da wannan matan abin da yake yi ba har ya bashi kyautan mata wanda ake kira da suna Sara wannan Sara ita ne ta fara haihuwa da annabi Ibrahim kishi ga matan wancan matan uwar gida Hajara tace a ba zai yi ba a dauke wannan matan shine annabi Ibrahim ya dauko wannan jaririn ko suna ba a yi ba yake aka taho da shi ba a zane ko ina ba sai wannan wurin da Ka'aba take amma a lokacin duka wurin daji a nan wurin sai ya ajeje ku tsaya a nan wurin bayan ya aje su da dan ruwa dan gora ko dan koko haka da ya ji ya zai tafi matan da take da haba musu yi a nan wurin ne kuma zaka ban mu ka tuya kai kadai ka tafi yace eh a nan ne za a bar sai ta faɗa wani magana mai karfi take Allah ne yace ka bar mu a nan sai Annabi Ibrahim yace eh Allah ne yace take to jika abinka Allah ba zai wulakantar da mu shikenan Annabi Ibrahim alayhi salatu da wannan ɗan gurasan an sha shi kenan ya ƙare ba shi kenan kafin ko lita jiyar ba zai kai ba ya ƙare to yanzu ya za a yi sai ta fara tunanin ina ne za a samu ruwa tun da waɗannan duwatsun suna da tsawo bari ta rika hawa tana leƙawa ko za ta ga wasu mutane na tsawowa shi ne sai ta hau wannan dutsen na safa ta lalleƙa ta sauko ta ƙara hawa dutse na Marwa ta lalleka ba ta ga kowa ba ta ƙara saukowa haka wannan yaron jariri yana zaune yana kwance a kafa tashin fide shi ishe ruwa yana damun wannan yaron sai ƙara kuka yake ka suranta cewa kai ne a ɗakin ka ga jariri jaririn nan an rasa ne ke damun sa yana iya zaka samu sukuni ba zaka samu sukuni to wannan rashin sukunin yasa take ta hawa wannan dutsen to shi kuma a lokaci daya Allah ya sa wannan jaririn aiki kallon da Allah yake wani aiki Allah ya sa shi motsa wannan kafafin nasa da yake yi yana inya yana bugun kasa yana shurin kasa to shine aikin da Allah ya bashi ko wannan shi shura wanda yake sai Allah ya kuddugo ya tsinilo da ruwa ta kasan wannan jijjigan wannan yaron daidai inda yake shura wannan sai Allah ya tsarar da wannan ruwa wanda ake kiransa da suna ruwan zanzan ita kuma tana nan tana hawa tana safa tana Marwa tana safa tana Marwa tana safa tana Marwa sai da kai su bakwai sai ta ji yaro ya yi shiru sai kuma ya kama domin daji ga zaki ga kura ga kerkeci ga wild animals a wurin sai tsoro ya kama ta cewa shi ke nan zaki ko damisa ko wani abu haka ya cinye yaran tun da tari shiru Allah ba zai bari a ce abin da ya faru lokacin da yake ta wannan shura-shuran ruwa yana filfilowa sai yana buga kafan shi sai ruwan yana tsalle ruwan yana shiga bakinsa ruwan yana tsalle yana shiga bakinsa har ya sha ya koshi sai ya shiru abin shi ya ce ki cikin aikin ki kawai ni Allah ya bada nawa shi ne sai ta sauko ya tafi shiru bayan ta yi so bakwai sai ta sauko a guje ta zo wurin tana zuwa sai ta ga yaro gashi a cikin lafiya ya daina kuka ga ruwa ma yana filfilowa shi ne sai take faɗan wannan kalma tana cewa zam da yaren Abraniyanci shine bilbilo 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 shine mu kuma Hausawa muke cewa zam daga nan sai ruwan ya samu sunan sa to wannan ibada da wannan matan ta yi ko wannan aikin da wannan matan ta yi sai Allah subhanahu wataala yace tallaka kanku ne Annabi Ibrahim na sa shi ya zamanto ibada a cikin addini an gano yadda abin yake faruwa ko haka mutane suka ci gaba da hawa wannan dutsen na Safa da Marwa har zuwa bayan wucewar Annabi Isa alayhi salatu wassalam tunda dama Annabi Isa bai gangaro har zuwa yankin Larabawa kamar yadda ya faɗa ma a cikin littafi mai tsarki na Bible I was sent to the lordship of Israel ni an tura ni ne zuwa ga fatattun tumakai na bazin Isra'ila kenan akwai specific area da aka turo shi da isar da annabtarsa so sai wayannan mutanen Larabawa tunda suna idol worship party suna bauta wa gumaka sai suka dauka gumaka sai suka ce bari su sa akan wannan dutsen da wannan matan ta rika hawa na Safa da Marwa dutsen Safa suka sa wani gunki dutsen Marwa suka sa wani gunki haka Larabawa suka ci gaba da hawa wannan dutsen suna bautawa to bayan bayyanan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammad ya faɗa cewa bauta wa wani abu ba Allah ba haramun to yanzu akan wancan dutsen nasa ba akwai gunki akwai akan dutsen Marwa akwai gunki to ai ba za su hawo ba kenan tilla akwai gunkin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin wani abu da ake kuntawa ko ma bayan sallah a cicire shi shine kaga a wannan daki na Ka'aba an cire wannan gumakan a muke da suna akan dutsen Safadin aka cire to amma duk da haka mutane sai suna jin kyama na su hawo wannan dutse na Safa ko su hawo wannan dutsen na Marwa tallafin an bautawa wasu gumaka akan wannan wurin sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya sai ya ce inna safa wal marwata min sha'a'irillah ai wannan dutsen na Safa da wannan dutsen na Marwa alamomi ne daga cikin alamomin addinin Allah abubuwan da aka yi a baya na sa gumaka akai ba Allah bane yace tilla yanzu an cire su ko hau dutsen ku Safa ku Marwa kuma Allah yake faman hajjal baita duk wanda Allah subhanahu wataala ya azurta shi yaje aikin hajji a wuri tamara ko Allah ya bashi dama ya azurta shi yaje yin umara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima babu da shi yaje yayi Safa da Marwa akan wayannan duwatsu ban a'a wajibi ne ma daga cikin rukunin aikin hajji sai ka hau wannan dutsen na Safa da Marwa wa man tadawwa khairan duk wanda ya kara hawa wannan dutsen dan nafila dan neman lada wurin Allah fa inna Allah shakirun alim Allah subhanahu wataala yana bada lada mai yawa kan aikin da kai dan kankani ishara kan cewa alamomi na addini Allah subhanahu wataala sha'adir na addini Allah yana bukatar kowanne musulmi ya girmama wa'annan abubuwa daga cikin sha'adir na addini hatta hutun da ka sani cewa ta masallaci ne kar ka tsakta ta tuntsire ba tare da ka gyara ta ba domin gyara hutun masallaci da ta burkice ta fadi gyara abu ne da yake da alaka da addini da Allah Allah zai baka lada ballantana ka shigo masallaci ka ga wani laida a cikin masallacin ko ka ga wani datti a cikin masallacin ka dauka ka kawar da shi amma Allah ta'ala ya ce za mu baka lada kare sani duk waman yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwa sunan Allah ya ce babu wanda zaka ga yana girmama abin da yake da alaka da addini da abin da yake da alaka da addini ba wanda zaka ga yana girmama shi sai wanda zuciyarsa take cike da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana kuma ina ganin abin da zamu dauka a karatun mu na yau kenan abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada lada saboda sauranin shi uku ne ina kallo daga nan sai muka dauki aya na gaba lokaci ba zai ba mu dama abin nan ba za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada lada wanda muka faɗa uku ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana wannan gari na mu na tsarkan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan mu shi lafiya jama'a mu kada nuna da kafar mu tarayya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan mu lafiya abubuwan da su faruwa na shi jin daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mana hali na basasai da kunci na rayuwa Allah ya sauke mu da mai da aminci dan Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam da mu da abin magana zuwa ga malam
wannan aya daga cikin ayoyin da malamin ya karanta wanda ya shafi aikin hajji da aikin umra muna roƙon Allah a yau kuma mun nufi yanki kuka muna Allah ya samu daga cikin wata annabi ba su dama a wancan shekarar da bana mu ce tsarkin Allah mu ce tsarkin Allah da komai aikin hajji ko kuma aikin umra
amin da bani
muna roƙon Allah Allah shi mana
amin da bani
wanda kuma Allah ya kaddara sirri a bakin ne da su ku Allah ya nuna ba da bakin Allah ya ba su ikon zuwa
amin
wanda Allah ya kaddara nan ta da bana Allah ya kama cikin a tsarin jinna rasulullah shi da mu je kuma da zamu Allah ta mu ya kai amin Allah raba mu da wahala, Allah raba mu da tarus, Allah raba mu da dukkan damuwa, Allah raba mu da siyo, Allah raba mu da sharri na makiya a dukkan gaba. Kowa da makiya za su shirya mana, mu musulmai Allah ne da shi ya koma kan. Allah ya kare mu da tsarin imani, Allah ya kare mu da cin, Allah ya kare lafiyar, Allah ya kare iyalan, Allah ya kare yayan. Allah kare da gadajinmu da muke a kan hanyoyi, Allah ta kullum mutu da lafiyarmu da wadatiyar, kullum mun da shafe mu ma Allah ta yi lafiya da wadatiyar, mun dawo gidajen mu shiga mu kwanta, Allah ya samu kwanta lafiya mu tashi lafiya, alfarin da muna suka ba sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ba ka karamu gaba da zaman lafiya, Allah ya ba ka gaban mu lafiya, Allah ya ba ka zaman lafiya, Allah ya shirya ke shafe zuciyar. Allah